نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 6 ga watan Sha'ban, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 5 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na mako-mako na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin Suratul Baqara, wannan shine majalisinmu na 81, inda za mu tashi akan aya ta 122.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
Allah ta'ala ya ce, ya bani Isra'il, ya ku ya'yan Isra'il, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ni'imata wacce na yi muku. Wa anni faddaltukum 'ala al-'alamina, kuma lalle ni na fifita ku a bisa sauran halittu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a, kuma ku ji tsoron wani yini wanda wata rai ba za ta iya wadatarwa, ba za ta iya wato wadatarwa da wata rai komai ba. Wala yuqbalu minha 'adlun, ba za a karbi fansa daga gare ta ba. Wala tanfa'uha shafa'a, kuma wani ceto ba zai amfane ta ba. Wala hum yunsarun, haka kuma ba za a taimaka musu ba. Ubangiji ta'ala ya sake nana ta gargadinsa ga banu Isra'ila, bayan a can baya mun karanta aya kwatankwacin wannan, ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Anan Ubangiji ta'ala yake nana ta irin wancan gargadi da yayi musu a baya, yake tunatar da su ni'imar da Allah ta'ala yayi wa iyayensu da su kansu, ta yadda Allah ta'ala ya fitar da annabawa da yawa daga cikinsu, sannan ya ba su abinda bai bawa halittunsa da dama ba, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa bisa harshen annabi Musa alayhi salam, inda annabi Musa yake cewa, ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. Ce, ya ku mutane na, ku rika tuna ni'imar da Allah ta'ala ya yi muku yayin da ya sanya annabawa daga cikinku, kuma ya sanya ku sarakuna, sannan ya ba ku abinda bai ba wa wani daga cikin halittu ba. Ubangiji ta'ala ya saukar musu da littattafansa. A cikin littattafan nan Allah ta'ala ya yi musu bayanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya yi musu bayanin ni'imomin da Allah ta'ala ya ni'imta, wato sifofin da Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da su a cikin waɗannan littattafai. Kuma Allah ya gaya musu cewa zai aiko shi a ƙarshen zamani domin ya kasance shi ne cikamakin annabawa, kuma zai bashi alqur'ani, wanda alqur'ani din nan gaskiya ne, kuma yana gaskata abinda yake gaba gare su na at-taura da injila. Saboda haka sun karanta wannan, bai halatta su ɓoye wannan abinda yake wajensu na ilimi ba, saboda kawai hasada kada Ubangiji ta'ala ya danka falalarsa ga wanda ya so ya ga dama daga cikin bayinsa. Allah ta'ala ya ce wa anni faddaltukum 'alal 'alamina, kuma ni na fifita ku a bisa halittu, wato na fifita ku da abinda na kebance ku da shi na ni'imomi, ni'imomin da wasu al'ummomi ba su samu irinsu ba. Ubangiji ta'ala ya sanya girgije ya rika yi musu inuwa kamar yadda ya gabata. Ubangiji ta'ala ya saukar musu da alman wassalwa. Ubangiji ta'ala ya fitar musu da marmaro na ruwa har guda 12, wanda kowane gida daga cikin gidajen Banu Isra'ila ya zama yana da abin sha nashi na kansa. Waɗannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya yi musu, wanda a halittunsa ko a tun kafuwar duniya Ubangiji ta'ala bai yi ma wata al'umma irin waɗannan ni'imomi ba. Ubangiji ta'ala ke gargaɗinsu yana ƙara tunatar da su waɗannan ni'imomi. Sannan ya ce da su wattaqu yawman, ku ji tsoron wani yini, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, da wata rai ba za ta wadatarwa da wata rai kowane irin abu a wannan ranar. Wato ku ji tsoron wani yini shine ranar gobe kiyama, an faɗe shi na kira, aka ce yawman, aka kawo shi a na kira ba ma'arifa ba, don a wato nuna girman sha'aninsa da kuma abinda yake tattare da shi na tsoro. Shine yawmun asir ala alkafirin ghairu yasir, wato ranar da Ubangiji ta'ala ya sifanta ta da cewa rana ce mai tsanani kuma ba mai sauki ga kafirai ba. Ita ce yawman yaj'alu alwildana shiba, ranar da Allah ta'ala, wato ranar da take mayar da yara kanana su zama tsofaffi. La tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba za ta wadatarwa da wata rai komai ba. Don haka kada ku rudu da cewa Ubangiji ta'ala ya fifita iyayenku, da ya ce wa anni faddaltukum 'alal 'alamina, ku rika tuna cewa iyayenku sun samu wata falala daga Ubangiji, wannan ta sa ku shantake, ku rika yin abinda kuka ga dama ba tare da kun yi wa abinda Allah ta'ala, ba tare da kun aikata abinda Allah ta'ala ya umarce ku da aikatawa ba, ba tare da kun ji tsoransa ba. Kawai ku rika ganin cewa tunda iyayenku suna da wani matsayi, suna da wata daraja, to za su cece ku, saboda babu yadda za a yi su bari a sa ku a wuta. Wannan yini ya fi ƙarfin haka, kowace rai abinda ta aikata shi za ta gani, kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai jingina ce ga abinda ta aikata. Saboda haka babu wata rai da za ta iya ɗauke ma wata rai wani abu, kowa aikinsa ne zai cece shi. Wannan magana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa danginsa tun farkon karo da Allah ta'ala ya umarce shi da yawa danginsa wa'azi, inda Allah ta'ala ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin, ka gargadi danginka na kurkusa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara su, ya tara dukkan gida, wato gidajen Quraishawa waɗanda suke da dangantaka da shi, bani Abd Manaf, bani Abd al-Muttalib, ya tara su, bani al-Muttalib ya tara su a ƙarƙashin Jabal Abi Qubais. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo baffanninsa su Abu Lahab, su Safiya da sauransu, hadda yarsa Fatima bintu Muhammad radiyallahu ta'ala anha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo su, ya tara su, ya ce ishtaru anfusakum fa wallahi la ugni ankum min Allahi shay'a, ku fanshi kawunan ku a gurin Allah, wallahi ba zan wadatar da ku komai a gaban Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo su a dunkule, ya kirawo su gida gida, ya bani Abd Manaf, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Muttalib, ya bani kaza, ishtaru anfusakum fa wallahi la ugni ankum min Allahi shay'a. Karshe ya ce ya Safiyyatu ammat rasulillah, ishtari nafsaki min Allah fa wallahi la ugni anki min Allahi shay'a. Kirawo Safiyya yar uwar mahaifinsa, yace ki fanshi kanki a gurin Allah, wallahi ba zan wadatar da ki komai a gaban Allah ba. Sannan ya kirawo Aisha yace ya Fatimatu binti rasulillah, ya Fatimatu binti rasulillah, ce salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ugni anki min Allahi shay'a, ki tambaye ni in baki dukiyata abinda kike so, a dukiya ta ki tambaye ni sai in baki, amma a gurin Allah ba zan iya wadatar da ke komai ba. Saboda haka wata rana ce da babu wanda zai iya wadatar da wani abu, kowa aikin sa ne zai fanshe shi. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Ubangiji ta'ala yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, ku ji tsoron wani yini da la yajzi walidun an walidihi shay'a, uba ba zai iya wadatar wa ɗansa kowane irin abu ba. Yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughni. Kowa ta kansa yake a wannan ranar, zai guje wa dan uwansa, zai guje wa mahaifinsa, mahaifiyarsa da ƴaƴansa, kowa yana nafsi nafsi. La yajzi walidun an walidihi, uba ba walidun an waladihi, uba ba zai iya wadatarwa da ɗansa ba. Wala mauludin huwa jazir an walidihi shay'a, hakanan wanda yake ɗa ba zai iya wadatarwa wato mahaifinsa komai ba. Allah ta'ala ce inna wa'dallahi haqq, kuma ku sani lalle alkawarin nan na Allah gaskiya ne, akwai ranar da za ta zo. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku. Wala yaghurrannakum billahi algharur, kuma kada mai rudi ya rude ku. Ubangiji ta'ala yana cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, ranar da wata rai ba za ta mallakar ma wata rai komai ba, kuma al'amari gaba ɗaya a wannan ranar da Allah ne. Allah ta'ala ya ce wala yuqbalu minha adlun, ba za a karbi wani fansa daga wajenta ba, ba wata rai da za ta iya fansar kanta yayin da uqubar Allah ta cancanta a kanta, yayin da ta yi wa Allah ta'ala laifi, ta zo wa Allah tana mai laifi, kuma Ubangiji ta'ala ya mata hisabi, kalmar Ubangiji ta cancanta a kanta, to ba ta da abinda za ta iya fansar kanta da shi komai yawansa. Sai Ubangiji ta'ala ya shigar da ita wannan azaba da ta cancance ta. Ubangiji ta'ala yana cewa innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawm al-qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suka kafirta, law anna lahum ma fil ardi jami'an, da a ce abinda yake cikin doran ƙasa gaba ɗaya, yake ban ƙasa gaba ɗaya duk nasu ne, wa mislahu ma'ahu, da wani kwatankwacin sa, wato da abinda yake duniya a ruɓanya shi gida biyu ma duk na wata rai ne, liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati, don su fanshi kansu da shi daga azabar ranar kiyama. Allah ya ce ma tuqbila minhum, ba za a karbi wannan daga wajensu ba, walahum azabun alim, suna da azaba mai radadi. Saboda haka babu wani abin da mutum zai mallaka da zai iya fansar kansa da shi a gaban Allah ta'ala in ba aikinsa ba. Wala tanfa'uha shafa'a, kuma ceto ba zai amfane ta ba, wato babu ma wani wanda zai gwada ma ya ceci irin wannan ran wacce ta mutu akan kafirci, ba ta yi wa Allah ta'ala biyayya ba, ba ta yi masa da'a ba, ba ta sallama wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, wani ceto ma ba zai amfane ta ba. Koda kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ash-shafa'atul uthma, babban ceto wanda ya tattara kowa da kowa, ya shafi kowa da kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba, da kafirai da waɗanda suke muminai, da na farko da na ƙarshe. Ubangiji ta'ala ya gaggauto da yi musu azaba, afwan, da ya gaggauto da yi musu hisabi, wannan ba zai amfane su ba wajen ya kawar musu da azabar Allah. Saboda haka kaga ceto ne wanda ba zai amfane su ba a karan kansu, amma ceto na annabi sallallahu alaihi wa sallama ga ahlul ma'asi, waɗanda suke muminai sun yi laifuffuka, annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya cetonsu. Wasu bayan Allah ta'ala ya shigar da su cikin wuta, an azabta su gwargwadon laifuffukansu, daga baya a cece su a shigar da su aljanna. Amma waɗanda suka mutu suna kafirai, waɗannan babu wani wanda zai cece su, ba wani ceto da zai amfane su. Saboda haka wannan ba ana kore aslu shafa'a bane, ba ana kore dukkan wani ceto bane, ana kore ceton da yake na kafirai ne. Babu wata rai da za ta mutu tana kafirci kuma ya kasance wani ceto ya amfane ta, matukar dai ba ta mutu da imani ba, shine wala tanfa'uha shafa'a. Amma waɗanda suke muminai ahlul kaba'ir. Wannan hadisai sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto, sannan salihai za su yi ceto, shi kansa Allah ta'ala zai yi ceto. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto li ahlil mawqif, a yi musu hisabi. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto li ahlil kaba'ir, wasu a cece su tun ba su shiga wuta ba, wasu kuma a cece su bayan sun shiga wuta. Saboda haka wannan aya ba tana nuna cewa babu ceto ba ne. Sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa idh ibtala ibrahim rabbuhu لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كما كتنا لوك تندا وبن الله تعالى لوك تندا وبن جدنا النبي إبراهيم يجر ربيش دوس كلمومي فأتمهن سيتكاسو. قال سي الله يتي مسا إني جائلك للناس إماما نيزا سنياك شوغبا غمتاني. قال ومن ذريتي يتي حكا نندق تكن ذريا تاما. قال سي الله يتي لا ينال عهد الظالمين الكورين بازي شافي الظالمي با. الله تعالى يتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم شيني مفعول مقدم shine maf'ulun bihi din, an gabatar da shi sai rabbuhu shine fa'il din mu'akhkhar, an jinkirtar da shi. Wanda yayi jarra, wanda yayi jarrabawar shine Allah, wanda kuma aka jarraba shine annabi Ibrahim alayhi salam. Anan an jingina rububiyya zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam, aka ce rabbahu, damirin yana komawa ga annabi Ibrahim alayhi salam. Saboda haka an jingina rububiyya zuwa ga lamirin annabi Ibrahim alayhi salam. Wannan rububiyya ce khassa, ba amma ba. Akwai kamar yadda aka sani akwai al-ubudiyyatul amma, akwai al-ubudiyyatul khassa. Akwai to haka nan akwai ar-rububiyyatul amma, akwai ar-rububiyyatul khassa. Al-ubudiyyatul amma shine kasancewar kowa bawan Allah ne, yaki koya su. Dole ne shi ya yadda bawan Allah ne, domin dole ne yayi rayuwa bisa yadda Ubangiji ta'ala ya kaddara masa ya rayu. Dole ne ya sallama wa kalmomin Allah qadariya, hukuncin Allah al-hukmul qadari. Dole ne mutum ya sallama masa, ya ki koya su. Halittarsa da Allah ya sanya ta akan wani tsari, dole ne ya yadda ta tafi akan wannan tsarin, ba yadda zai iya canza ta. To wannan ubudiyya ce amma, babu wani wanda baya karkashinta. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. To akwai ubudiyya khassa, ubudiyya khassa shine ka zamo bawan Allah cikin wato so da kauna. Kana so, kana kauna, kana marari, ka bautawa Allah ta'ala, ka yi masa da'a, ka bi umarnin da ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi. Wannan ita ce ubudiyya khassa, ita ce wacce Ubangiji ta'ala yake yi wa masu ita gwaggwaban sakamako, ita ce mafi kololuwar wato matsayi da bawa zai samu ya shiga cikin fadar Allah ta'ala wa ibadur rahman, ya shiga cikin wannan tawaga da Ubangiji ta'ala ya jingina su da ubudiyya, ga ubudiyya da wannan ma'ana, wato ubudiyya khassa. Ubudiyya khassa ba ubudiyya amma ba. To haka nan akwai rububiyya amma, rububiyya khassa. Allah ta'ala da yace alhamdulillahi rabbil alamin, wannan rububiyya ce amma. Kowa a cikin tagomashin Ubangiji ta'ala yake rayuwa, shi ya halicce shi, da babu shi, shi ya bashi rayuwa, shi ya bashi numfashin da zai sha, shi ya bashi lafiya, shi yake bashi ci da sha. Sau haka shi yake tarbiyyarsa da abin da yake bukata a matsayinsa na dan adam. Wannan rububiyya ce amma, dukkan wata halitta tana karkashin wannan rububiyya. Akwai rububiyya wacce take khassa, wato Ubangiji ta'ala ya kula da wani bawansa kula ta musamman, ba irin wannan kula da yake wa kowace halitta ba. Za mu ga a cikin suratul araf, maganar as-sahara, ta kunshi duka nau'o'in rububiyya din guda biyu ci amanna bi rabbil alamin sai suka ce me kuma rabbi musa wa harun amanna bi rabbil alamin wannan rububiyya ce amma rabbil alamin kowa da kowa yana karkashin wannan rububiyyar amma da suka ce rabbi musa wa harun anan sun kebance rububiyyar da Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa da Harun wato kulan da ya yi musu da tarbiyyar da ya musu kun ga ba irin ta sauran alami na bane ba ta gama garba ce to haka nan wa idibtala ibrahima rabbuhu wannan rububiyya ce amma ko khasa khasa to saboda haka rububiyyar da Allah ta'ala yake da ita ga manzanninsa musamman ma ulul azmi minar rusul annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama hadi akhasur rububiyyat rububiyya ce wacce take ta musamman ba irin ta kowa da kowa ba to idibtala ibrahim rabbuhu jingina masa wannan rububiyya din tana nuna yadda ubangiji ta'ala ya kula da shi yadda ubangiji ta'ala ya tarbiyance shi yadda ubangiji ta'ala ya taso da shi domin ya kasance ɗaya daga cikin manyan annabawa ubangiji ta'ala ya jarraba shi bi kalimatin da wasu kalmomi kalmomin nan za su iya zama kalimat ne kauniya za su iya zama kalimat shar'iyya za su iya zama duka biyu za su iya zama kalimat ne kauniya wato wani abin da ubangiji ta'ala ya kaddara masa ya faru gare shi kuma ya faru yayi hakuri ya jure za su iya zama haka kaga wannan kalimat ne kauniya kalimat ne da suke da alaka da kaddarar ubangiji da hukuncin sa akwai kuma kalimat shar'iyya da ubangiji ta'ala zai iya umarta sa da shi ya umarce su da wasu ayyuka na shari'a ya hana shi wasu abubuwa a shari'ance zai iya yiwa kalimat tana nufin waccan zai iya yiwa tana nufin wannan zai iya yiwa tana nufin duka biyun domin al-kalimat ana amfani da ita akan al-kalimatul qadariya kamar yadda ana amfani da ita akan al-kalimat ash-shar'iyya ubangiji ta'ala yana cewa game da Maryam alayha salam wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin kalimati rabbiha anan ana nufin kalimat kauniya qadariya sannan inda Allah ta'ala ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ana nufin kalimat shar'iyya كلمات شرعية كلمات شرعية إما أن تكون خبرا صادقا وإما أن تكون طلبا عدلا هو ده إذا ما لاباريني لابار قوم إذا ما نجسكياني الله تعالى بايا بار لابار إذا ما نجسكيابا دك أبين الله تعالى لابار تامنا سواء وند يوتشيني كو وند زي زونان قبا تو جسكياني سواء راك كلمو منسا أوجن لاباران دي باير دك ننس سنشك وجن جسكيا تمت كلمة ربك صدقا هكذا كلمات ربك أي طلبا طلباته abinda yake nema a wajenka na kai abu kaza ka bar abu kaza su kuma ba sa babu wani abin da ubangiji ta'ala ya neme ka da shi ko ya hana ka da shi face adalci ne babu cutarwa a ciki saboda in umarni ne ya umarce ka da shi to adalci ne in hani ne ya hane ka daga wani abu to wanda ma adalci ne shine ma'anar wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adlan asar ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda kamar yadda Abdul Razzaq ya ruwaito a cikin littafin sa a cikin tafsirin sa wajen fassara wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat saboda an yi sabani da malamai menene kalmomin da Allah ta'ala ya jarrabe annabi Ibrahim da su Abdullahi dan Abbas an ruwaito daga wajen sa yana cewa kalimatu binnan wannan aya wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat Allah ta'ala ya jarrabe shi da tahara wato tsarki tsarki na jiki kai da jikin sa ya tsubace shi da ya tsarkake abin nan ya abu guda biyar a kansa abu guda biyar a sauran gangan jikin sa ya umarce shi da rage gashin baki ya umarce shi da kurkuran baki da shaka ruwa da suwa da aswaki da kuma gara gashin kansa waɗannan umarni da suka shafi kansa gangan jikin sa ya umarce shi da yanki akaifa ya umarce shi da rage gashin gabansa ya umarce shi da yin kaciya shayi da kuma cire gashin hamata da kuma wanke abin nan yin tsarki yayin da ya ba wali ko ga'idi to Abdullahi dan Abbas ya fassara kalimomin da Allah ta'ala ya jarrabe annabi Ibrahim da su da waɗannan kaga dukkan su zaka duba sai ka cewa kalimat ne shar'iyya, kalimat ne shar'iyya. Ubangiji ta'ala ya umarce shi ne da ya zama ya tsarkake jikinsa tun daga kansa har sauran gangar jikinsa. Hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Hurairata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Annabi yace al-fitratu khamsun, al-fitratu khamsun, wato abinda yake fitra kyakkyawar halitta da Ubangiji ta'ala yawa mutum lafiyayya halitta abu biyar ne: al-khitan wal istihdad wa qasu sharibi wa taqlimu al-adfar sannan wa natfu al-ibti. Al-khitan shayi, sannan al-istihdad aske gashin gaba, sannan kuma qasu sharibi rage gashin baki, sannan kuma yanke akaifa sai kuma cire gashin hamata. Al-Hasan al-Basri, kamar yadda yazo a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, yana cewa wallahi Allah ta'ala ya umarce shi, ya jarrabe shi da wani umarni wanda ya haƙuri a kansa. Yana fassara kalmomin da Allah ya jarrabe Annabi Ibrahim da su, ce ya umarci, ya jarrabe shi da wani umarnin da ya haƙuri a kansa. Ya jarrabe shi da taurari da wata da rana, fa ahsana fi zalika. Annabi Ibrahim ya kyautata anan, lokacin da yaga wata, yaga taurari, yaga wata, yaga rana, yana cewa haza rabbi, haza rabbi, har daga karshe dai yace wannan ba zai yi zama ubangiji na ba, domin ubangiji na baya gushewa. Ya san cewa ubangijin sa dawwamamme ne, baya gushewa, don haka ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga Allah ta'ala, wanda ya kage halittar sammai da ƙasa, wanda yake ya karkace wa dukkan wani abin da yake shirka ne ko baya daga cikin mushrikai. Sannan Allah ta'ala ya jarrabe shi da hijira, yayi hijira, ya bar garinsa Iraki, ya nufi Sham, inda a can ya tare da zuriyarsa. Sannan Allah ta'ala ya jarrabe shi kafin hijirar da wuta, aka jefa shi cikin wuta ya haƙuri, Ubangiji ta'ala ya kubutar da shi. Haka nan Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da yanka ɗansa, ya kuma karɓi umarnin Allah, ya yi niyyar zartar da abinda aka umarce shi da shi. Allah ta'ala ya ce ci ɗansa ya fanshe shi da wannan rago mai girma. Sannan Ubangiji ta'ala ya umarce shi da ya yi kaciya, ya yi wa kansa shayi bayan shekara 80. Haka ya sa guduma ya yi wa kansa shayi da. To dai ya haƙuri a kan wannan. Don haka waɗannan su ne abinda Al-Hasan al-Basri ya fassara kalimat da su, za ku ga cewa nan duk jarraba ce wacce ke ƙadariya kauniya. Abu Ja'far al-Tabari, Shaykhul Mufassirin rahimahullahu ta'ala, yana cewa abu ne mai yiwuwa Allah ta'ala a wajen fassara waɗannan kalmomi da Ubangiji ta'ala ya jarrabe Annabi Ibrahim da su, abu ne mai yiwuwa Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da dukkan abinda aka ambata, duk abinda aka ambata, da ma wanda mu ba mu ambata a nan ba, saboda malamai sai ta faɗar abubuwa daban-daban, wasu sun faɗi wasu abubuwa sun kai 30, suka ce duk su ne. To shi ne bayan ya kakkawo maganganun malamai daban-daban, ya ce abu ne mai yiwuwa Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da dukkan abinda waɗanda muka ambata suka ambata, ce kuma abu ne mai yiwuwa ya jarrabe shi da wani sashin abinda suka ambata, ba duka ba, saboda Annabi Ibrahim alayhi salam an jarrabe shi kamar yadda muka sani da dukkan abinda aka ambata, kuma yayi aiki da abinda aka ambata, ya tsaya bisa yiwa Allah ta'ala da'a, ya bi umarnin Ubangiji ta'ala na wajibi a kansa. Yace to in haka ne, inji Ibn Jarir al-Tabari, yace idan haka ne to bai halatta ga wani ba. Yace abu kaza ne kadai Allah ya jarrabe Annabi Ibrahim alayhi salam da shi, banda abu kaza. Yace ya ware wasu abubuwa, yace iya waɗannan ne Allah ya jarraba Annabi Ibrahim da su, banda abu kaza da kaza da kaza. Yace babu wanda yake da damar ya faɗa haka sai idan yana da wata hujjar da wajibi a sallama masa. Hujjar kuwa ta kasance daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko ijma'in da yake hujja. Ibn Jarir yace to kuma babu wani abin da ya inganta na hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani ya ruwaito akan haka, kuma babu wani ijma'i da aka yi akan wannan da yake wajibi kowa ya miƙa wuya. saboda haka kaga zai yi ya zama wani bangare ne zai ya zama wani bangare ne amma abinda wasu suke cewa shine asahul aqwal cikin duk abinda aka ambata kamar yanda Ibn Kathir alaihi rahmatullahi yake fada yace abinda yake mafi ingancin maganganu cikin fadar wa idhibtala cikin fadar Allah ta'ala wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat yace shine ana nufin dukkan abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi na shari'a ko ya hukunta masa na kaddara to sune kalmomin da ake nufi a nan dukkan wani abinda Allah ta'ala a shar'ance umarci annabi Ibrahim alaihi salam da shi annabi Ibrahim ya cika dukkan wani abinda Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim alaihi salam da shi na kaddara annabi Ibrahim ya yi hakuri saboda haka kaga kalimat din nan ta kunshi dukkan waɗannan abubuwa sawa'un jalibin kaddara ne ko jalibin shari'a ne annabi Ibrahim alaihi salam ya cika wannan shine fa atammahunna ya cika wannan ya ci wannan jarabawa an umarce shi da yanka ɗansa ya bi umarni ubangiji ta'ala ya yafe masa ya dauke masa yayin da ya mika wuya ga ubangijinsa saboda haka kalimatu shar'iyya suna daga cikin abinda Allah ta'ala ya umarce shi da ya jarrabe shi da shi kuma ya bi hakanan ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da ajefa shi wuta sannan ubangiji ta'ala ya tsirar da shi daga ita daga wannan wuta ci kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim so haka duk abinda Allah ta'ala ya kaddara masa wanda yake bukatar hakuri da juriya ko ya umarce shi da shi to yana shiga karkashin bi kalimatin da Allah ya faɗa Allah ce fa atammahunna sai ya cika su wato ya tsaya da aiki da waɗannan kalmomi da ubangiji ta'ala ya jarraba shi da su kamar yanda Allah ta'ala yake faɗa wa Ibrahim allazi waffa da kuma annabi Ibrahim wanda ya cika abinda ubangiji ta'ala ya shar'anta masa wato yayi aiki cikakke da abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi shi yasa ubangiji ta'ala ya yabe shi a gurare daban-daban ce inda Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina as-salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin ubangiji ta'ala yace lalle annabi ibrahim ya kasance shi kadai al'umma ne ko kuma shi kadai shugaba ne da ake koyi da shi qanitan lillahi mai da'a ne ga ubangiji hanifan mai karkacewa dukkan wata barna ce wa lam yakun min al-mushrikin bai taba zama cikin masu shirka ba shakiran li an'amihi mai godiya ne ga ni'imomin da Allah ya masa yaji tabahu ubangiji ya zabo shi wa hadahu ila siratin mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah ce wa atainahu fid dunya hasana kuma mun bashi wato kyakkyawa a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin kuma shi a lahira lalle yana cikin mutanen kwarai sannan muka yi maka wahayi Allah yake sannan muka yi maka wahayi ya rasulullah an ittabi' millata ibrahim hanifa kabi addinin annabi ibrahim kana mai karkacewa dukkan wata shirka ko dukkan wata banna wa ma kana minal mushrikin kun bai taba zamawa daga cikin ba shirka ba shi yasa Allah ya umarci annabi musallallahu alaihi wa sallama da gaya wa mushrikai cewa shi yana bisa tafarkin annabi ibrahim al-hanifiya wacce babu shirka a ciki wal innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kace lalle ni Allah ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarkin da yake madaidaici wanda yake addini ne miƙe totar millata ibrahim hanyar annabi ibrahim alayhi salam hanifan wanda yake ya karkacewa dukkan wata barna wa ma kana minal mushrikina kuma bai kasance cikin masu shirka ba haka nan ubangiji ta'ala ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alayhi salam ba ba yahude bane ba ba nasari bane ya kasance mai karkacewa dukkan wata barna ce mai mika wuya ga Allah wato musulmi ne da baya shirka wa ma kana minal mushrikina baya bai kasance cikin masu shirka ba to wannan abinda Allah ta'ala ya jarraba shi da shi kuma ya ci wannan jarraba shine yasa ubangiji ta'ala ya masa wannan zabin ubangiji ta'ala ya ta yabansa kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bi tafarkin sa an ittabi' millata ibrahim hanifa sannan Allah ya ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama sakamakon abin nan da yayi na tsayawa bisa bin umarnin Allah ta'ala kamar yanda aka umarce shi da kaurecewa abinda Allah ta'ala ya hana shi sakamakon wannan Ubangiji ta'ala sai ya sanya shi ya zama abin koyi ga mutane ya zama shugaba wanda ake koyi da shi ba ma ga waɗanda za su zo wato cikin gama garin mutane ba har shi kansa annabi Allah sa Allah ta'ala ya gaya masa cewa ya bi addinin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama ni mai sanya ka shugaba ne ga mutane abinda ake nufi da shugabanci anan shugabanci na addini ya zama abun koyi ga dukkan mutanen kirki dukkan wasu mutanen kirki idan suka tuna hanyar annabi Ibrahim alaihi salam su bi ta su kauce wa duk abinda yake shirka ne kuma su yi hakuri bisa ga abinda Allah zai kaddara musu Annabi Ibrahim alayhi salam da Allah ta'ala ya masa wannan sakayya sai ya ce wa min zurriyati qala wa min zurriyati yace to ya ubangiji haka nan zurriyata ma wato shugabancin nan na addini da ka bani ita ma zurriyata a bata sai ya roƙa wa zurriyarsa abinda ubangiji ta'ala ya masa sakamako da shi to sai Allah ta'ala ya gaya masa cewa a zurriyarsa akwai waɗanda suka cancanci wannan matsayi amma akwai waɗanda ba su cancanta ba qala la yanalu ahdi adh-dhalimi alkawarina ba zai shafi azzalimai ba ba zai kai ga azzalimai ba saboda haka a cikin zuriyarka akwai azzalimai alkawarin Allah ba zai kai gare su ba don haka ba za su taba zama shugabannin da za a rika koyi da su ba a addini abinda zai nuna maka Allah ta'ala ya karba addu'arsa فدرس الله تعالى في سورة العنكبوت إنه يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا له في ذر وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وبنجي تعالى يقول مكباش كوتر داء النبي إسحاق دجيكا سيعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ومكسنيا النبتي دلت تتبئت كن ذرية فهذا دكا وانا النبي da Allah ta'ala ya aiko da dukkan wani littafin da Allah ta'ala ya saukar bayan annabi Ibrahim to daga cikin zuriyarsa ne babu wani annabi da kuma Allah ya aiko ba cikin zuriyar annabi Ibrahim ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mar nasabarsa tana tikewa gawa annabi Isma'il alaihi salam saboda kaga ubangiji ta'ala ya ansa masa wannan addu'ar ya sanya zuriyarsa aka samu dukkan annabawa sun fito daga cikin ta shi yasa ake masa kirari ana ce da shi abul anbiya shine abul anbiya kamar yadda annabi adam ake masa kirari da abul bashar annabi nuhu shi ma ake masa kirari da abul bashar thani to annabi ibrahim alaihi salam kuma ana masa kirari da abul anbiya saboda duk annabawa cikin zuriyarsa suke shine waja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab muka sanya annabci a cikin zuriyarsa haka nan littafai ma muka sanya su a cikin zuriyar annabi ibrahim Ibrahim alayhi salam wasu daga cikin malamai sun ce wa min zurriyati dina addu'a ce ma'anarta addu'a ce kamar ya ce Allahumma ja'al min zurriyati a'immatan kama ja'altani imama ce ya Allah ka sanya wato ka sanya cikin zuriyata ka sanya shugabanni kamar yadda ka sa ni shugaba wasu suka ce istifham ne wato tambaya ce yake yi wa min zurriyati wato kamar tambaya ce wato ya ubangiji za ka sanya shugabanni ma daga cikin zuriyata da ya ce kala wa min zurriyati wasu sun ce tambaya ce to shine Allah ta'ala ce la yanalu ahdi adh-dhalimin zurriya akan yi amfani da kalmar zurriya ana nufin yaya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa zurriyata man hamalla ma'nu innahu kana 'abdan shakura kaga zurriya ana nufin yaya da jikoki walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun kaga anan ana nufin yaya haka nan wani lokaci ana amfani da zurriya ana nufin iyaye iyaye su ma ana amfani da kalmar zurriya akan su wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fi fulkil mashhud ce aya ce gare su mun dauki zurriyatahum ana nufin iyayensu haka nan yana zuwa da ma'anonin duka biyu ai amfani da zurriya ana nufin yaya uyaye da yayensu zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim ana nufin iyayen da yayen gaba daya Allah ya ce la yanalu ahdi adh-dhalimin menene al-ahd anan alkawarina ba zai samu ba zai kai ga azzalimai ba me ake nufi da al-ahad anan wasu malamai suka ce ana nufin al-imamatu fid-din shugabanci na addini kamar yadda muka faɗa a tafsiri wasu malaman suka ce ana nufin al-amnu min al-azabi yawmil qiyama amincewa daga azabar ranar gobe kiyama wasu kuma suka ce al-ahad ana nufin al-amr wato baya halatta a ce azzalimai ana karbar umarnin Allah a hannunsu kaga anan zai iya komawa ga ma'anar farko shugabanci ga addini akwai maganganu daban-daban da aka faɗa dangane da tafsirin wannan al-ahad din to anan da yace la yanalu ahad az-zalimi ya ce shugabanci sannan Allah sai bashi ansa da cewa alkawarina ba zai kai ga azzalimai ba to kuma a tarihi mun ga wasu wanda suke azzalimai sun zama shugabanni ya za a hada wannan da wannan magana ta Ubangiji to ansa anan al-imama anan ana nufin imamatu fid-din in aka ce imamatu fid-din kaga dan wani ya zama shugaba a duniyanci kuma azzalimi to babu cin karo da wannan aya dan ya zama shugaba ba a addini ba wannan ana nufin shugabanci na addini wanda za a yi koyi da shi shi ake nufi kamar yadda Allah ya ce wattabi' sabila man anaba ilai wasu kuma suka ce anan ana nufin alkawarin Allah a lahira na samun ni'ima ko kuma samun aljanna shi ake nufi saboda haka anan duniya zai iya ci ya sha ya koshi ya samu mulki saboda haka la yanalu ahdi adh-dhalimin ana nufin fil akhirah zuriya annabi ibrahim alayhi salam akwai salihai akwai wanda ba salihai ba akwai salihuna akwai duna zalika wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin kaga a ce a cikin zuriyar annabi ibrahim akwai wanda yake muhsin akwai wanda yake zalimi ne kuma wannan annabci ya tabbata cikin salihan cikin su kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala ya faɗa to wannan aya tana daga cikin ko ba a ce ita ce jigon aya da shi'a masu limamai 12 suke hujja da ita bisa ismar wato cewa limaman nan 12 dukkaninsu ma'asumai ne ko kuma a imma dinsu gaba ɗaya ma'asumai ne abinda suke nufi da isma al-isma a gurin shi'a in suka ce al-isma suna nufin mutumin da yake da ita baya zunubi karami baya zunubi babba baya mantuwa baya kuskure baya rabkanwa baya gafala ire-iren waɗannan abubuwa na sha'afa duk baya yi shine masumi kaka ɗauka masumi ga laifi kawai ha'a hatta mantuwa hatta rabkanwa hatta sha'afa duk baya yi baya kuskure wannan shine ma'anar isma in ka koma littafan su abinda zaka gani kenan to sun ce wannan aya ita ce hujjar ta cewa al-a'imma a'imma dinnan dukkan su ma'asumai ne ba sa kuskure mu an san dai wannan mu aqidar ahlus sunna ba haka take ba aqidar musulmin duniya shine in banda annabawa babu wanda Allah ta'ala yake sawa isma kowa yana iya yin daidai yana iya yin kuskure to sun ce wannan aya ita ce jigon su har ma al-majlisi a cikin littafin sa biharul anwar da yazo babin da ya kira babu ismatihim waluzumi ismatihim farkon ayar da ya bude da ita ce wannan aya banda ita ma ba wata aya da ya kawo sai dai maganganu da ita kawowa akan a wajen fassara ita wannan aya saboda haka sun sanya ta ita ce jigo wajen hujjojin su na alqur'ani don tabbatar da isma shi yasa zaka samu wasu daga cikin marubutan su banda ita ba su rubuta komai ba kamar yadda muka ce majlisi ita ya fara kawowa Muhsinul Amin ita ya kawo a cikin littafin sa Ayanu Shi'a Muhammad Hussein Al-Kashif ita ya kawo Al-Kashiful Gifa ita ya kawo a cikin littafin sa Aslu Shi'a duk wannan aya suke ta kawowa akan cewa ita take nuna imam ma'asumi ne kuma duk wanda ba ma'asumi ba to ba zai bai cancance zama shugaba ba bai cancance zama imam ba a bisa ga haka Abubakar da Umar da Usman duk ba su cancanci su zama a'imma ba saboda a da can kafin su musulunta ai shirka suke yi, kafin su musulunta sun bauta ma wani ba Allah ba. To tunda har sun taba yin shirka, inda shirka kuma da zulmun azim, to bai dace a ce kuma sun zama imam a'imma ba bayan wannan. A Tabarsi mai tafsirin Majma'ul Bayan ya kawo fito da yadda ayat ta zama shugabin nan, ta zama hujja. Yake cewa ashabuna, wato malamanmu, sun kafa hujja da wannan aya, ala annal imam la yakunu illa ma'suman bil qamin al qaba'ihi, liman ba zai taba zama shugaba, ba zai taba zama shugaba ba sai ya zan baya da laifuffuka, saboda Allah ta'ala yana cewa ya ce la yanalu ahadi da zalimina, ahadi suka ce shine imama din, azzalimi ba zai zama shugaba ba, sawa'un zalincin nan wani ya zalinta ko kansa ya zalinta. Suka ce idan wani ya ce ai ana nufin wanda yake cikin zalincin, ba wanda ya taba yin zalunci ya tuba ba, ce wanda ya taba yin zalunci ya tuba bai kamata a kira shi azzalimi ba. Shi At-Tabarsi yake cewa ansar wannan magana, azzalimu wa in taba fala yakhruju min an takuna al-aya qad tanawalat fi hali kaunihi zaliman, ce azzalimi ko ya tuba dole ayat ta shafe shi lokacin da yake azzalimi. An fahimta? Azzalimi ko ya tuba in ji shi, to ayar ta taba shi sanda yake azzalimi, saboda haka la yanalu ahadi zalimi da ya shiga ciki, don haka bai kamata wata rana kuma a ce ya zama shugaba ba. Kun fahimci abin da yake nufi? Sai yasa suke cewa man abada sanaman aw ashraka billahi fala yakunu imaman abadan, mai abin nan mai tafsir Safi Al-Kashani yake cewa nan ishara ake zuwa ga mutanen nan uku, ko kun san suwaye uku, yace fa huwa bi hadha yushiru ila thalathati, mutum uku ana nufi Abubakar da Umar da Usman, waɗanda suka dare kujeran mulki tare da cewa sun taba zama mushrikai kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa ga musulunci, saboda haka basu cancanta su zama ba. To wannan hujja ce rubabbiya, hujja ce da take nuna rashin hujja, don akwai hujja ba za a kawo wannan a matsayin hujja ba. Na farko, magabata sun yi sabani kamar yadda muka gabatar wajen tafsirin shi kansa ahadin mai ake nemi la yanalu ahadi zalimina, ana nufin shugabanci na ka shugabanci mutane, ko ana nufin shugabanci na addini ka zama shugaba ana koyi da kai, kana umarni da abinda Allah ya umarni da shi, ka hana abinda Allah ya hana, wanda yawancin magabata abinda suka fassara ayar kenan. Yawancin magabata a salaf tafsirin da suka yi ayar kenan, imama fi dini ake magana, ba imama ta shugabanci ba, al-imamatul uzma. Saboda haka ita ayar gaba ɗaya ma asalinta ba akan wannan matsalar take magana ba. To haka kaga shigo da ita cikin wannan, an shigo da wata aya ne a ba mahallinta ba. Ana magana imama fiddini. Imama fiddini. Zaka iya zama imam fiddini koda kuwa baka taba rike wani mukami na siyasa ba. Ga masu rike mukami na siyasa kai kuma kana nan imamun kane fiddini. Duk wanda yake da fatawa gunka zai zo ya yi fatawa. Duk wanda yake da wata matsala gunka zai zo ya nemi bayanin mai Allah, yace wannan shi ake magana. Ba magana ta ka zama shugaba ba, kana da sojoji da yan sanda da kurkuku, kana kamawa ka daure, ba wannan ake magana ba. Kuma da a ce wannan aya ta shafi al-imama, kuma tana nuna cewa dukkan wanda zai zama imam sai ya zama ma'asum, kuma isma din nan a gurin su, kamar yadda aka sani wanda muka faɗa, ba a kuskure, ba a rabkanwa, ba a gafala, ba a mantuwa, shine isma a gurin su. To idan wannan ayat tana nufin isma, to kenan duk wani wanda ba ma'asumi ba, duk wanda ba azzalimi ba, abinnan ghairu zalimi ma'sumun la yukhti, wanda yake ba azzalimi ba to zai zama ma'sumi ne, baya kuskure, baya mantuwa. Wanda duk ba azzalimi bane zai zama baya mantuwa, baya kuskure, baya haka ne, dan baka dan ba kai ba azzalimi bane sai a ce kuma baka mantuwa, baka ba haka suka fassara ayar ba. Sannan kuma a bisa kiyasin mazhabarsu, duk wanda ya kuskure ko ya rafkanwa to azzalimi ne, ibada, tunda sun ce isma take nufi. To kenan duk wanda ya kuskure ko ya yi mantuwa ko ya sha'afa ko ya yi abin nan, shi ma ya zama azzalimi. wanda kuma abu ne da babu wanda yake fadar haka. Saboda anan zalunci muqabilan adl adala ne ba muqabilan adl ne ba muqabilan isma ba. Anan ana nufin waɗanda suke azzalime waɗanda ba adalai ba. Saboda aka ce wani adali ne ko ba ana nufin ma'sumi ba. Dan an ce wani adali ne ana nufin ma'sumi a'a. Saboda nan kore cewa ba za ta shafi wanda suke azzalime ba, ana nufin waɗanda ba adalai ba, ba ana nufin waɗanda suke ma'sumai ba. Kuma ba yadda za a yi mai hankali ya sallama musu cewa dukkan wani wanda ya taɓa zalunci ko ya tuba yana nan a azzaliminsa, ba wanda zai sallama musu wannan. Shirka da ita ce mafi girman zalunci da mutum zai yi, inna shirka la zulmun azim. Amma duk da haka Allah ta'ala ya ce qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ka gaya musu waɗanda suka kafirta in har sun hanu to za a gafarta musu abin da ya wuce. To kai ka ce ko ya tuba zai za a ci gaba da kiransa azzalimi. Da haka su a kiyasin maganar su, maganar wannan dukkan wanda ya shirka ko da dai da kiftawar ido ne ko yayi wani saban Allah ko yayi wani karamin laifi, to azzalimi ne kuma ba zai fita daga wannan sifa ta zalunci ba. A bisa wannan kaulin nasu, ko da mushriki ya musulunta yana nan mushrikinsa, tunda shirka abin nan zalunci ne ko kenan. Ko da mushriki ya musulunta yana nan a mushrikinsa. Saboda haka kaga wannan sun fi khawarij ba, maganar su ta fi ta khawarij, domin khawarij suna cewa sahibul kabira ana azabta shi ne idan ya mutu akan kabira din, ana masa azaba idan ya mutu akan kabira, amma in ya tuba ana karɓar tubarsa. Su kuma a gurin su koda kuwa ya tuba yana nan azzalimi. Wannan abin ya saba wa hankali, ya saba wa al'ada, ya saba wa abin nan shari'a, ya saba wa dukkan wani abin da ka sani da kwakwalwarka za ta abin nan. Domin a bisa kaulinsu wanda ya sifantu da sifa ko ya batta yana nan a cikin wannan sifa din. A bisa kaulinsu yaro karami abin nan tsoho za a ci gaba da ce masa yaro, dan da can yaro ne za a ci gaba da ce masa yaro. Mai bacci ko ya farka za a ci gaba da ce masa mai bacci. Talaka ko ya yi kuɗi za a ci gaba da kiransa talaka. Al'alusi yake cewa a bisa inda za a aiki da ka'idarsu da dokarsu, to idan mutum ya rantse ba zai yi wa kafiri sallama ba, sai ya zo ya samu wani mumini wanda ya musulunta da shekaru sai ya masa sallama a gurinsa, sai ya yi kafara. Saboda ai da can mushriki ne, shi kuma ya ce ba zai yi mushriki sallama ba, tunda sun ce wannan kalmar shirka din ba za ta bar shi ba. Saboda haka kaga wannan, sannan a bisa yadda suke fada, idan har ya kasance azzalimina anan la yanalu ahdi azzalimina, ana nufin wanda ba ma'sumai ba sune azzalimai. Kuma duk wanda ya taba zama mutumin kirki, wanda da ya taba zama ba mutumin kirki ba ya abin nan, to kaga duk a gurinsu dukkan wani mutum ma har su kansu dukkan su azzalimai ne, tunda suna mantuwa ko ba sa yi suna. To su sun fassara azzalimina shine wanda baya abin nan, azzalimai sune wadanda suke mantuwa, suke kuskure, suke waye kore imama da gare su saboda ba su da isma, kore imama da gare su saboda ba su da isma ne. Saboda kaga wannan aya ba za ta zama hujja ba wajen kore shugabancin Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da sauran khalifofin shiryayyu da zummar cewa da can sun taba shirka, sannan daga baya suka musulunta, don haka wannan shirka tana nan tana bin su. Kuma wannan magana idan aka tashi fadada ta abin zai wuce haka ma. Akwai wasu maganganu wanda mai daga hannu yana daga hannu, amma akwai wasu maganganu da ya kamata a fada. Saboda ko kai aka baka dama na tabbata sai kai kace-kace da wannan hujja a matsayin hujja. Saboda haka babu wata aya ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna ismatul a'imma, sannan kuma babu wata hujja da take nuna Abubakar da Umar da Uthman ba za su iya zama khalifa ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Lokaci yayi, abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونستغفره.